Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Ana iya kama mu a tashin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hamsi. Bayan labaran duniya za ku ji yadda barayin keke napep a jihar Adamawa ke neman zamewa jama'an jihar Alƙaƙai. Sai kuma ku ji maimaitawan shirin Ciki da Gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kana mu kawo muku labarun da suka ɗauki hankulan jaridun arewacin Najeriya. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Turkiya ta ayyana wani hari yau Laraba da nufin kakkaɓe mayakan IS daga garin Jarablus da ke kan iyakar Siriya. Rundunar sojin Turkiya ta kai harin roka da kuma jiragen saman yaƙi kan mafakar mayakan. An kai hari ne kwana ɗaya bayan da ministan harkokin cikin wato ƙasashen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya sanar da cewa Turkiya za ta ba da kowane irin tallafi domin kakkaɓe mayakan IS daga kewayen Jarablus. Ranar Litinin gwamnatin lashe takobin kawar da mayakan IS bayan harin ƙunar bakin waken da aka kai kusa da Gaziantep. Ƙungiyar IS ta kwace ikon yanki mai girma kan iyakar Turkiya da Siriya a shekara ta 2015. Amma mayakan Kurdawa sun kwace waɗansu sassan yankin musamman gabashin Jarablus.
An yi wata gagarumin girgizan ƙasa yau da Asuba a tsakiyar ƙasar Italiya da ta yi ɓanna kusa da cibiyar auna ƙarfin girgizan ƙasa da kuma faɗakarwa. An bayyana cewa ƙarfin girgizan ƙasan ya kai maki 6.2 a kusa da cibiyar da ke nisan tazaran kilomita 10 da inda girgizan ƙasar ta auku. Girgizan ƙasar dai ta faru ne da misalin ƙarfe 3:30 na Asuba. Aka kuma ji motsinta a duka faɗin tsakiyar Italiya da ya haɗa da Roma babban birnin ƙasar, inda mutane suka ji motsin ƙananan girgizan ƙasa da ta biyo baya. Wurin da girgizan ƙasar ta auku ba ta da nisa da birnin Al-Aquila, inda a shekarar 2009 girgizan ƙasa ta kashe aƙalla mutane 300.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa yayin ziyarar da ya kai wa mai martaba sarkin musulmi a Najeriya cewa za a iya shawo kan ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi ne kawai idan gwamnatoci suka magance cin hanci da rashawa da suka kuma samar da dama ga matasa. Ziyarar ta uku, wadda kuma mai yiwuwa ita ce ta ƙarshe da Kerry zai kai a Najeriya a matsayinsa na sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka, ta zo ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da barazanar makoma da tattalin arziki da kuma matsalolin tsaro daban-daban. Da yake jawabi a fada mai martaba sarkin musulmi Sa'adu Abubakar, Kerry ya ce haƙƙin gwamnati ne ba al'umma damar da za ta hana su shiga ƙungiyoyin ta'addanci. Ya ce idan ana so a cimma maslaha da kyakkyawan makoma, tilas ne ƙasashe ba kawai za su yi ƙoƙarin kawo ƙarshen tsaurin ra'ayi da ke goyon bayan 'yan ta'adda kaɗai ba, amma tilas su samar ma al'ummarsu wata damar da tafi waccan. Kerry ya ce babu wani abin ban haushi da takaici da kashe gwiwa da ya shige al'ummar ƙasa ta tunanin gwamnati ta cuce ta. Ya kushe wa ƙungiyar Boko Haram da kashe sama da mutane 20,000 tare kuma da sanadin rasa matsugunan sama da mutane miliyan 2,500 cikin sama da shekaru 7 da ƙungiyar ke ƙoƙarin kafa shari'a Islama.
Wani ministan ƙasar Sudan ya shaidawa muryar Amurka cewa shugaban hamayyar Sudan ta Kudu Riek Machar yana jinya a Khartoum. Ministan watsa labarai Ahmed Bilal ya shaidawa muryar Amurka cewa an kai Machar Sudan cikin wani yanayin rashin lafiya mai tsanani. Bilal ya ce shugaban hamayyar yana fama da wani matsanancin ciwon kirji da kuma matsala a kafarsa, domin ya yi tafiya da kafa na tsawon wato kwanaki 15. Ya ce an sanar da Juba halin da yake ciki. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sauke Machar daga matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa bayan sake barkewar wani sabon fada a babban birnin ƙasar a watan jiya tsakanin dakarun da ke goyon bayan abokan hamayyar biyu. Fadan ya tilasta dubun dubatan mutane kaurecewa matsugunan su. Macha ya janye zuwa cikin jeji lokacin fadan kuma cikin watan nan dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar dinkin duniya a demokradiyyar jamhuriyar Congo suka samu shi da rauni a kafa. Kakakin sa ya fada tun farko cewa Macha ya kaurecewa Sudan ta kudu ne da nufin gujewa dakarun ki kuma raunin da yaji bashi da tsanani bai bukatan jinya da aka tambaye shi wanda ya raka Macha zuwa Khartoum sai Bilal ya amsa da cewa shi kadai ya tafi abin sa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun yan fashi da makami a jihar Adama ga kuma Sanusi Adamu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan shine fashi na hudu a kasa da wata daya da masu fashin keke na pep suka kashe matuka kekunan na pep biyu a garin Duman dake jihar Adamawa kana suka kwace kekunan su. Fashin keke na pep na bayan nan da ya sanadin mutuwar wani saurayi mai suna Abba wanda aka sunci gawarsa a yashe kusa da barikin yan sanda na Numan ya harzuka yan kungiyar matuka keke na pep zanga-zangar Lumana inda suka kase babban titin Numan zuwa Yola kana suka yi ragaraga da ofishin kungiyar ga abinda wani ganau ya ce da mini
gidan sa wurin fare nan sai a wurin sai a samu su wuka a kabin mashin hannu an ka report aran kama wansu an kai su police station yanzu shine an dauki wani gawo dan keke na pep an yanka wuyan shi.
Shugaban kungiyar matuka keke na pep na garamar hukumar Numan Party Ngiso ya ce sun mikawa yan sandan yankin wasu matasa biyu daliban kwalejin kimiyya da fasaha na Numan da suke tuhuma na da hannu a kisa da kuma sace keke na pep din
bai kai wata da yanzu ba suka kare mana wuyan yaro a can hanyar jamta suka tafi da mashin ba mu san mutum ba mu je mu dauki gawan yaro ne ko yanzu da neza sun sake kuskure mana yaro daya basu yi nasara ba yaro ya fi kafin su sun sake kuskura na uku shine aka kama dayan yaro wannan shine na hudu kuma suka sake a hadin da suka kawo guda hudu sun kashe yara biyu kin aikin dare ma daina shi tunda da dare ne ake kashe mana yara ana kwace mashin ana kawo masa wari shi in son mu ne daga misali kashe bakwai zuwa takwas ko yaji aje mashin nashi a gida domin duk hadin nan da dare ake yin sa.
Malam Hassan Usman kawu ne ga marigayi Abba ya yi mini bayanin yadda suka iske gawarsa.
Muna neman sai ka samu gawan shi kusa da police barrack a ciyawa an tsaro ana kallo shi kenan daga nan dai yan sanda suka zo aka rufe gawar kai na tsari sai sun daure wuyan shi da cable sun daure kafofin sa sun daure hannayen sa a jikin cinyan sa da igiya suka daure hannun sa a jikin cinya suka daure kafan sa da igiya wuyan sa kuma suka nade shi da cable bakin ciki dai ban taba jin irin sa ba rayuwata.
Hukumar yan sanda ta jihar Adamawa inji ta bakin jami'in hulɗa da jama'a DSP Othman Abubakar ya ce kashe-kashen suna da alaka da juna.
Mun kokari mun samu daya daga cikin wanda suke kashe masu keke napep din last week nan makon da ya kashe wani mai keke napep a kufari din nan kuma yana taimaka mana da bayanai sun suna da irin mugayen makamai a jikinsu wani suna suna amfani da wata saddabaru mutane su suma wani lokaci kuma su kai ga kashe mutum. Mun kokari mun samu daya daga cikin wanda suke kashe masu keke napep din nan wanda ya kashe wani mai keke napep a kufari din nan kuma yana taimaka mana da bayanai wannan jin tun da suna da gang ne ko sun ba mamaki kila cikin gang din su ne wanda suka yi wannan tarihi a can Numan. So akasari da muka dama mutane kunni su daina zuwa inda ba sani ba cikin dare don mutum ya kwareta maka kudi mai yawa to ire-iren wayannan mutanen su ne suke amfani da wannan damar su cutar da matuƙa keke napep din nan da zaran karfe 6-7 yayi ina ga dautun mutum ya hakura da irin zuwa wajaje masu nisa-nisa din nan.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Thank you.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 12. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Yau kamar yadda muka yi alƙawari da mu fara tabo batun wata baiwar Allah ce mai suna Firdausi. Wadda take auren wani mai suna Ado Shehu. Ado Shehu ya rasu kimanin shekara 1 da watanni 8 da suka wuce. Kafin rasuwar sa, Firdausi da Ado sun haifi ƴaƴa guda biyu dukkan su mata. Babbar ana ce mata Nana Aisha mai shekaru 4 da haihuwa a lokacin rasuwar mahaifinta. Daya karamar sunanta Fatima Zahra'u. Wadda ita a lokacin shekarar ta 1 ne da watanni kuma tana shan nono ba a yaye ta ba. A bayan rasuwar Ado, wani yayansa mai suna Yakubu Shehu, wanda aka fi sani da sunan Yakubu Wowo, wanda dan majalisar dokoki a jihar Bauchi ne, sun je sun karbi waɗannan ƴaƴan guda biyu, aka kuma haramta mu uwar da kuma duk dangin ta zuwa ganin su. Daga baya ma sai uwar take samun labarin cewa Nana Aisha mai shekaru 4 ta rasu. To amma dai ita babu wanda ya gaya mata daga bangaren waɗanda suka kwace waɗannan yara a hannunta. Za mu waiwayi dukkan bangarorin domin jin abin da za su ce kan wannan batu. To amma yau za mu yi shimfiɗa ne da bayanin yadda wannan abu ya samo asali daga bakin ita uwar ƴaƴan nan Malama Firdausi.
Sunana Firdausi daga garin Bauchi. Ni ce matar Ado marigayi wanda Allah ya masa rasuwa shekara 1 yanzu da wata bakwai.
To ya rasu kaman ya barki da akwai yara?
Ya rasu ya bani da yara guda biyu da Nana Aisha da Nana Fatima.
To yanzu wani hali ake ciki tun daga lokacin da Allah ya masa rasuwa ya zuwa yanzu?
Tun da Allah ya mamiji na rasuwa muka shiga wani hali na wargajewan family dina da yara na, yan uwan miji na su raba ni da yara na tun bayan 40 da nayi na rasuwar miji na.
Raba ki da ƴaƴanki kaman sun zo sun karbe su daga haninki, kuma yaran nan sun girma ne ko kuma da yaya?
Yara na ba su girma ba. Yara na hasali ma ɗaya shekaranta 4 aka karbe ta. aka karbe ta karba kuma wanda bai kamata ba da yarinya na kuma shekaran ta daya da wata bakwai aka karbe ta dan ko yayi ta ma ba ai ba tana shan nono aka raba ta da ni aka rike ta a lokacin da miji na ya rasu bayan rasuwansa ne gidangin miji na suka zo suka dauki yarinya na mai suna Nana Aisha bayan sun dauke ta muna shuru-shuru ko za su zo akan wani magana yarinyan babu wanda ya zo na je shari'a commission dan ko akwai wani abu ne yasa suka dauke ta shari'a commission sun neme su amma mutanen ba su zo ba har daga ƙarshe shari'a commission suke gaya mun ko zan in ina son maganan gado za a ban gado amma yarinya na ba za a bani ba daga baya mutane suka mun yawa suna magana akan tunda ya dauke ta yana son ta ne yana son ta ne
waye dauki a cikin yan uwan mijinkin nan waye ne yazo ya dauki raba ki da wannan yaran naki
yar su ne ta zo ta dauke ta a gidan da nake ta dauke ta ta kai ta gidan kaninta wato Yakubu kenan
Yakubu
shehu dan majalisar jihar da ta zo ta dauke ta ta kai ta bayan daga baya bayan shari'a commission sun neme su sun ki zuwa mahaifiyata ta mun magana akan yaran rabu da su in bar su komai yaro na kowa ne Allah zai raya ta ta dauki kayan yarinyan dan ba su karbi koda da kayan ta ba a raba ta ne da gida ba ko kaya a jikin ta daga ita kayan jikin ta suka tafi da ita daga nan ne mahaifiyata ta dauki kayar ita Nana Aisha don ta kai mata su kuma gana da shi Yakubun kenan bayan nan ta je gidansa da ita ya ta Zara'u kenan lokacin tana shan nono shekaran ta 1 da wata 7 lokacin ta je sai ya ce bayan ta bashi hakuri ta ce mishi amma wani abu ne ya faru
to shi Yakubun kenan
daga nan dai ya musu cin mutunci irin wanda dai dan adam bare iya jura ba ma yace bare karbi kaya ba su tafi da kaya sun taso za su fito ita yarinyar ta wata na bayan mahaifiyata yazo ya jawo ta yana kokarin kokuwa da mahaifiyata ke wai akan ita ma ta dawo gidansa bara ta fita daga gidan ba suka barfi
wato suka sake kwace wannan karamar
ita karamin kenan da ba a yaye ta ba bayan sun dawo kenan muka neme su a kotu to mun je kotu da su kotun da muka je na farko sun neme su zo daga baya da suka zo sai daga baya suka kori kara mun je kotu na biyu mun yi shari'a da su har sun ba da odan cewa a dawo da yara amma shi Yakubu yayi appeal din shari'a tunda aka yi appeal din shari'a har rana mai kaman ta yau ni babu wanda yazo ya sake samuna da maganan an ta da maganan lauyan shi bai sake zuwa ba sannan sun je sun jingina shari'a bayan zaman nana a gidansa kenan na kimanin shekara 1 da wajen wata 5 ina zaune wani ranar Juma'a na zaune sai na ji an mun waya na dauki waya ta sai na ji an ce mun waya ya hakuri
waya ne miki waya ko kuma wace ce
wani ne ya mun waya
kike san shi ba
na san shi
waye
sunan shi Garkuwa
shi ma dan gidan ne
a ba dan gidan bane yaron mai gidana ne kafin ya rasu yaya hakuri me ya faru yace mun Nana ne Allah ya mata rasuwa shi ma yanzu ake gaya mishi wannan labari to daga nan ne na kira gidanmu nake gaya musu cewa Nana Allah ya mata rasuwa to an kikira ƴan uwana don a sanar musu cewa Nana Allah ya mata rasuwa an ji labarin haka to anan ne da ta sanar da shi yayanta kenan dan uwanta sai suka ce bari su je su duba cewa da gaske ne rasuwar yarinyar don akwai lokacin da kanwata ta taba zuwa gidan shi ba wanda yake zuwa ganin yaran kanwata ta taba zuwa gidan shi domin ta gaiwa innan yaran yasa police suka kama ta
shi
Yakubu kenan dan majalisa bayan nan yasa an kama ta sai suka ce su yasa doka ma gidan shi kar wani ya shita yake shiga mishi gida ba tare da izinin shi ba daga nan ne kuma su suka je dubawa cewa da gaske ne an yi rasuwa suka samu ya ce musu eh an yi rasuwa sun ma dawo daga makabarta an cewa nana ta mutu ko tana raye ba Allah kadai ya baro kansa sani tunda yanzu haka hukumar yan sanda sun ce mu je mu a gwada mana kabarin nana mun je
yato kafin wannan lokaci a kun dauka shi ya dauka ka kara kuma ba a gayyace ku ba to menene ya faru da tsakanin wannan lokaci
tun daga wannan lokaci babu wanda yake zuwa ya ga yaran yara dai sun zama suna gurin su odan kotu tunda su sun jingina kara wanda ya je gurin ganin yara shine sanadin da ya kanwana ta je kenan aka sa aka kama ta police suka kama ta to daga nan babu wanda yake jin labarin lafiyan su rashin lafiyan su har akwai lokacin da naji labari a gari ya ta ba lafiya tana asibiti nan na ziyarci asibitin naje na samu da gaske tana kwance a gadan asibiti
kin ganta
tabbas na ganta
rashin lafiya ne yake farmashi
sai na tambaye cewa me yake damun ta aka ce tana fama da pneumonia ne dan har suke gwada mana a lokacin ma ta taba kwanciya a asibitin ita na na Fatima kenan
to akan banda ta rasu
a kanwarta kenan akan ta taba kwanciya a asibitin ma mu ba mu sani ba to daga nan ne dai muka zo so biyu nan ma aka sake daga yarinyan a asibitin sai suka mai da ita gida nan ma ba mu sake jin labarin yanda yarinyan ta kare ba ko yaya ta kare da jikin ba mu sake ji ba
to shi Yakubu wanne ne wani irin dangantaka ne yake tsakanin ki da shi mijinki marigayi
yaya yake ma miji na marigayi
uwansu ɗaya uban su ɗaya ne ko kuma ya dangantaka take
tabbas uwansu ɗaya uban su ɗaya
masu sauraro a biyo mu a shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan bayani daga bakin Firdausi har ma da mahaifiyarta kamar yadda muka ce za mu nemi jin ta bakin su ‘yan uwan mijin nata da suka kwace waɗannan yara da kuma gaskiyar batun rasuwar Nana Aisha. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
To Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun arewacin Najeriya.
Babban labarin jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar ta Blueprint ɗin dai ta yi babban labarin ta ne da kalaman shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu inda ta ambato shi yana cewa hukumar yaƙi da masu ɓarnata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC na binciken ma'aikatan hukumar ta INEC guda 100. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu labarin da ke nuna cewa kungiyar Boko Haram ta kai wani harin da ya kashe mutane 11 a can wani ƙauye da ke kusa da garin Chibok na jihar Borno. Haka zalika jaridar ta Blueprint ta bugu wani labari mai nuna cewa jami'an tsaron farin kaya na DSS a Najeriya sun kama wani da ake zargin yana da hannu a wani harin da aka kai a wata makarantar sakandare a jihar Yobe a cikin shekara ta 2013. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana shirin taimakawa Najeriya akan yaki da cutar shan inna bayan da aka samu labarin bullar cutar a Najeriya. Wannan na ɗaya daga cikin labaran jaridar Leadership. A can gefe guda kuma jaridar ta Leadership ta ambato Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa mutane miliyan 9 ne ke buƙatar agajin gaggawa a sakamakon halin matsin da suke ciki a dalilin rikicin masu tayar da ƙayar baya a yankin arewa maso gabashin Najeriya. To ita ma dai jaridar Daily Trust da batun rikicin ƙungiyar Boko Haram ɗin ne ta yi ɗaya daga cikin labaranta. Inda ta ce kungiyar Boko Haram ta tayar da wani ƙauye da ke kudancin jihar Borno a yankin ƙaramar hukumar Askira Uba. To amma a can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust Tachi masu tare da kayar baya guda 300 ne sojojin saman Najeriya suka kashe a wani harin jiragen sama a can jihar ta Borno. A ƙarshe da jaridar ta Daily Trust za mu kammala da wani labarin ta dake nuna cewa akalla mutane 8 aka kashe a karamar hukumar Talatar Mafara dake cikin jihar Zamfara bayan da daliban kwalejin kimiyya da fasaha ta Audugu Sau suka yi zargin wani da yin batanci ga addinin Musulunci. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla an gaishe ka na Batsari, mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu na zaunin Bayelsa Sokoto gada lokar Gamel. Na ku isa min sakon ga nau da talakawa ɗan Najeriya Kirista da Musulmi. Wallahi wa gaddama da Allah kamar Janar Muhammadu Buhari kowa shi mai sayuka ta cikin kobe da mai a dawo bisa ga hanyar Allah in wa gaddama ta kumce mana ba a ba Janar Muhammadu Buhari goyon baya ba to wallahi har lokaci ya kare to wallahi to kun goma yawo fata mu dai Allah ka ba mu shigobi na gani mu hasoran Allah.
Assalamu alaikum, mai magana malam malami zanen hula gallo kamar da ba sabar lokaci ne ya sa din BOA Hausa sai ne mai da wannan damar mun ku ban dama ya san da sako na ga dan kamar masu wa jigobi lodi a duk inda yana da kyau ku ka yin zama na karin ilimi ko ilimi a ce zaman koyarwa da su wannan jigobi dangane da yanayin tudu ku sanar da su dokoki tudu kuma din ya kamata kusani dokokin ku rika sanar da su dokokin domin kacce ku rika karya doka wajen tuki. Ni ne Sani Balad da ke Buru Hausare a jihar Yobe. Don Allah gwamnatin jihar Yobe taimaka a biya mutanen ma'aikatan gwamnati a biya su albashi kamar especially LDA local government suna cikin damuwa yunwa tana kashe ma'aikata ba a jihar Yobe ana cikin kunci kamar especially zone C Buru local government mutane suna nan suna cikin damuwa talakawa ma'aikatan gwamnati.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Isa Sani mai asinar garkon Alliya karamar hukumar Kiyawan jihar Jigawa. Muryar Amurka ku bani dama na yi amfani da ita kuma wajen kiran mahukuntan mu na Najeriya duba da yanayin da ma'aikatan gwamnati musamman malaman makaranta da malaman asibitoci suka tsinci kansu a halin da ake ciki yanzu da kuma sauran talakawa mu na Najeriya. Abin ya kai inta domin idan aka duba yadda yanayin ilimi yake taɓarɓarewa da yadda yanayin lafiya da tsaro yake taɓarɓarewa a ƙasar nan ya kai a duba kuma duba duk komai ne yake haifar da wannan abu ba illa yadda aka yi watsi da ma'aikata wajen biyan su haƙoƙinsu duba da yadda rayuwa ta tsada.
To Allah ya kyauta, mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a taƙaice.
Turkiya ta kaddamar da wani hari yau Laraba da nufin kakkaɓe mayakan ISIS daga garin Jarablus da ke kan iyakar Siriya. Rundunar sojin Turkiya ta kai harin roka da kuma jiragen saman yaƙi kan mafakar mayakan. An kai hari ne kwana ɗaya bayan da ministan harkokin ƙasashen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya sanar da cewa Turkiya za ta ba da kowane irin tallafi domin kakkaɓe mayakan ISIS daga kewayen Jarablus. Ranar Litinin gwamnati ta lashe takobin kawar da mayakan na IS.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdul da sai makamin gabatarwa. Da Solomon Abu wanda ya bada umarni sai injiniyan mu Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da lasar a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Hadda ni ma da zan sake dawowa domin gabatar da shirin himma ba ta garabu.
Ha 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 ha